karmi biya duniya da matasa biya da alkai karmi ya da zamba
Masauraro, Lale Marhaban, barkamu da wannan lokaci tare da sake saduwa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla, to a yau za a ji tattaunawa ta tare da wata matashiya da take tsiro wata manhaja ta yanar gizo da ke ɗaukar bayanan waɗanda aka ci zarafinsu ta hanyar fyaɗe ƙarƙashin ƙungiyarta mai suna Shamlock a jihar Kano, Najeriya, la'akari da yadda matsalar ta zama ruwan dare a faɗin ƙasar.
Ina na Sa'ada Aliyu, kuma nake founder Shamlock Innovations, ita Innovation Hub a Kano.
Ko zan ci mana ƙarin bayani a taƙaice a abin da ya ja hankalinki wajen haɗa wannan manhaja taki?
Babban ne da hankalin shi ne ganin yawan sa'in da ake yi a nan wajen arewacin Najeriya, especially Kano, inda nake ina ganin da yawa ana yin wannan abin, kuma ba sa samun justice wanda aka yi fada.
Haka
ne da hankalin na ganin da zan yi taimaka.
To a ke me kika karanta ne?
Ni computer science student ce, amma kuma na fara yin harkar kimiyya tun ina secondary school, ake ke kiran manhaja.
Haka, to ake cewa wannan bangare da kika karanta ne ya ƙara miki ƙarfin gwiwar ƙirƙiro da wannan manhaja?
Eke, karanta shi ya ɗan ƙara min gaskiya. Babban abin da ya jawo na yi shi shine ganin akwai matsalar daman da yake faruwa, to ni kuma gashi ina daman ƙirƙiran manhaja. To sai na ga cewa to bari na yi amfani da shi iyawar da na yi na wannan, in ga da zan taimaka al'umma.
Ko za ki ƙara mana haske dangane da yadda wannan manhaja take aiki?
Ok, ita wannan manhajar an yi ta ne a Google Play Store. Tana da Android 20, tana da Android 2, za ki iya saukar da shi a kan wayarki in kika shiga Play Store. Za ki search for Helpio, HELPIO, so in kai sake a nan sai ki install. In kai installing za ki san iya amfani da shi, ko kai amfani da shi da Hausa ko da Turanci. To an yi shi da Hausa daga farko saboda ya zama ya yi isar da saƙon da ake so, saboda wanda ba sa iya karantawa da Turanci. To a nan ne sai ka fara amfani, ko ki fara amfani da shi.
To yanzu za a iya cewa an samu adadin mutane nawa da ke bibiyan wannan manhaja, ko kuma suka saukar da su a wayar su kamar yadda kika yi bayani?
An samu gaskiya wajen 1,500 haka. Gaba da 1,500 mutane.
Waɗanda suka yi. To kuma ta yaya kuke iya tantance su, ko kuma ku gane su waye ne ainihin waɗanda su ne suke da suka ba da sanarwar abin da ke damun su?
To da farko dai wanda zai amfani da shi wannan manhaja zai shiga. In ya shiga sai akwai ɓangare na shi ainihin kai rubutu, sai mutum zai je kai rubutu a wurin. To in ya kai, to a nan ne za mu ga to wannan shi ya hau kan platform ɗin, amma ga matsalar shi ne na kai rubutu ɗin. To duk wanda ya kai rubutu, to a nan za mu san shi ne mai matsala, ko kuma yana da wanda ya kawo rubutu ɗin. Amma wannan ɗin mutum is secret, ba a faɗan shi a cikin platform ɗin da zai ga sunan shi ko sunan ta, duk ba zai faɗi ba a cikin manhaja.
To a matsayinki na matashiya, da kuma kike da burin ganin cewa an yaƙi wannan matsala da ya addabi ƙasa, ma zan iya cewa baki ɗaya, ni da irin nasara ci gaba kike ganin wannan manhaja ya kawo wajen wannan aiki da kike?
Gaskiya yawanci tun da yawanci wanda aka yi wa fyaɗe za ki ga ba sa faɗan shi saboda ganin tsangwama ɗaya, ko kuma ganin cewa in suka fito suka faɗa abin za a yi yaɗi da shi a gari. To wannan yana hana a yi reporting. So wannan manhajar zai taimakawa wajen ganin duk wanda ya isa da ya kai report ka wannan manhaja ɗin, sirri kamar ya zama sirri tsakanin shi da wannan ƙungiyar, sai dai in har shi yake so ko take so a bayyana. Ɗaya kuma kinga zai rage, tunda mutane ba za su ji abin za a yi a sirrance, ba wanda zai san zancen, ba tsangwama da ya kamar zai rage wannan tsangwama da ake.
Kamar yadda na yi tambaya, shin wannan hanya ce mafi sauƙi da kuma asiri, don kuma ci gaba ne ya kawo? Ka iya cewa baya ga wannan akwai irin hanyoyi da za a iya samar da ci gaba wajen rarrage matsaloli da yake addaban Najeriya, musamman ma hanyar tsaro da kuma sauran irin ababen abubuwa da suke zama barazana ga ci gaban ƙasa?
To shi sa a koda yaushe gaskiya ina yawan nuna ma mutane, especially mata, ina musu amfani shi koyon kimiyya. Saboda yanzu kimiyya shi ne future. To duk wanda ya koyi shi zai iya amfani da shi, ya ƙirƙiri kamar solution, ya ƙirƙiri abin da zai kawo sauƙi ga al'umma. ta shi wannan kimiya da so abinda ya shafi security na kasa ma na tabbata cewa za a iya yin shi da ke harkar kimiya ko mutum ne zai tunani ga to ta zai amfani da shi ko kwakwalwarsa ta wannan harkar kimiya din da zai kawo canji so wannan abu ne mai yiwuwa sosai
to da shawarwari zaki bayar wa mata har ma da matasa musamman ma wajen irin amfani da irin zamani ya kawo mana wayoyi wanda zaka iya ganin abubuwa iri da dama amma da dama ba sa mai da hankali wajen ci gaban su da kuma bayar da gudunmawa ga al'umma
babbar shawara da zan bawa al'umma matasa da kowa da kowa shine su amfani da wannan na'urar ta waya saboda ba ma sai kana da laptop wannan waya zai zama kaman makaranta ce a hannunka gaba daya su duk abin da kake kokarin ka zauka koya ko kin koya zaka iya yin shi ta hanyar waya to amma kai amfani da shi saboda amfanin waya yafi rashin amfanin nata amma ganin yadda al'umma suke amfani da ita sai ake yawan ganin kaman ba ta da amfani amma amfanin ta ainihi ya fi saboda makaranta ce a hannu zaka amfani ita ka koyi abubuwa da yawa da kokari a yi shi laifi
muna godiya sosai da wannan dama da kika ba mu
na gode sosai
Tuma sauraro gabaki daya anan zamu dakata cikin shirin sai wani makon da yardan Allah za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi cikin wannan wata na Ramadana bi salama